Sashin Hausar Mujer Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM Radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 8 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an yi matukar gargadi ga maiyata aikin hajin bana a Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafar da shirin ciki da gaskiya. Baban gidan Jibrin kuma ya kawo sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. An kimanta barnar da ta biyo bayan wasu manyan giragizan ƙasa guda biyu a wasu ƙauyuka masu sahara a California a ƙarshen makon jiya, inda dubban hucin girgizan ƙasa suka biyo baya. Unguwar Ridgecrest da makwabciya Trona sun fada a cikin girgizan ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 wanda ya afka wa yankin Mojave Desert mai sahara a ranar Juma'a. Wani guda kafin haka wata girgizan ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afka wannan yankin mai saharan. Lamari dai ya fara inganta a wurin mai nisan kilomita 240 daga arewa maso gabashin Los Angeles bayan girgizan ƙasar ta biyu. Lamarin da ya jijjiga gine-gine ya kuma tada wuta a wurare da dama, kana ya yanke wutar lantarki a dubban gidaje da kuma kasuwanni. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar matan Amurka ta doke abokan karawanta ta Netherlands da ci 2-0 a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya a birnin Lyon na ƙasar Faransa. Lamarin da ya kai ta ga nasarar lashe kofin a karo na hudu, kana ta ci wato kofin sau biyu a jere. Matan Amurka sun doke ƙungiyoyi guda hudu na Turai da suka hada da Sweden da Spain da Faransa da kuma Ingila kafin suka isa a wasan na ƙarshe wanda suka mamaye a wasan ƙarshen na jiya Lahadi, kana suka lallasa Netherlands da ke matsayin tauraruwa a Turai. Daga Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya aike da sakon Twitter yana taya ƙungiyar ƙwallon ƙafar matan Amurka din murna a kan nasarar lashe gasar cin kofin duniyan. Ya kira wasan da suka yi na abin a zo a gani kuma mai daɗin gaske. Ya ce Amurka tana alfahari da ku. A farkon gasar cin kofin duniyar na tsawon wata daya, Trump ya yi sa-insa da wata 'yar wasa ta ƙungiyar matan Amurka da ake kira Megan Rapinoe, bayan ta faɗa cewa ba za ta je fadar White House ba domin ƙalubalantar yadda yake gudanar da mulkinsa, ko da kuwa ya gayyace su zuwa fadar domin su yi murna tare da shi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta kimtsa ta shiga cikin wani shiri da ta kira na zaman lafiya da ci gaba ta hanyar kulla yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. Kasar Najeriya, kasa mafi karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, ta kulla yarjejeniyar kasuwanci da kasar Benin a jiya Lahadi a wurin taron kolin tarayyar Afirka a Niger. Kasar Eritrea ita kadai ce kasar da ta rage bata shiga cikin wannan yarjejeniya ba. Masana sun ce an samu nasara kuma sun yi hasashen tara dala triliyon 3 da biliyon 400 a wannan yarjejeniyar kasuwanci, wance za ta zama tamkar wato za ta samar da ayyukan yi da kuma ci gaba. Wannan nasara ce ga cimma da daddiyar manufa. Waɗanda suka hassasa wannan tafiya dai za su yi alfahari, in ji shugaban hukumar zantarwar ƙungiyar tarayyar Turai Musa Faki a jiya Lahadi, yayin da shugaban ƙungiyar kuma shugaban ƙasar Misra Abdul Fattah al-Sisi ya faɗa cewa nasarar ƙulla yarjejeniyar kasuwancin za ta zama tamkar zakaran gwajin dafi ne wurin cimma bunƙasar tattalin arziki, lamarin da zai kai ga kyautata rayuwar mutanenmu. an kwashe shekaru 17 wurin tattauna wannan lamari mai wahala kafin cimma babban yarjejeniyar ajiya Lahadi, abinda masana ke cewa zai kawo bunƙasan harkokin kasuwanci a ƙasashen Afirka ta kashi 60 cikin 100 a cikin shekaru 3. Da ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi cewa ta yi hankali bayan Iran ɗin ta faɗa a jiya cewa za ta ƙara inganta Iranian ɗinta fiye da abin da aka ƙayyade mata a cikin yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015. Trump ya yi waɗannan kalaman ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wani saƙon Twitter cewa shawarar da Iran ta ɗauka zai ƙara mai da ita saniyar wari kada kuma ƙara mata takunkumai. Ya kamata a ƙasashe su ci gaba da riko da yarjejeniyar da aka cimma a baya cewa Iran ba za ta iya inganta shirinta na makaman nukiliya ba, idan gwamnatin Iran ta mallaki nukiliya za ta zama babban haɗari ga duniya, a cewar saƙon Twitter na Pompeo.
Baya kuma magiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, baya ga kintsawa tsaf da hukumar alhazan Najeriya ta ce ta yi don fara jigilar maniyyata ranar Laraba, hukumar ta kuma yi gargaɗi sosai ga maniyyatan game da muhimmancin kula don kar a ɓoye haramtattun abubuwa cikin kayayyakinsu, ganin yadda wata 'yar Najeriya ta sha da ƙyar a lokacin umra, duk wadda cewa ba abin da ya haɗa ta da harkar ƙwaya. Sale Shehu Ashaka, gare ka.
Gabannin fara jigilar alhazan Najeriya zuwa Saudiya a Laraban nan, hukumar alhazai ta gargaza alhazai su yi takatsantsan da duk abin da za su shiga da shi Saudiya don gudun kada wasu su yi musu tsakiyar da ba ruwa. Muƙaddashin sakataren hukumar Ahmed Megari ya ce la'akari da cusa ƙwaya da aka yi wa Zainab Aliyu a lokacin umra ya zama wajibi a yi kiran don Saudiya kan yanke hukuncin kisa ga irin wannan laifi.
Idan dai har an samu mutum da ƙwaya, to hukuncinsa shi ne kisa, inda a Saudiya ne. Wannan tana tsaye dab har yanzu, har gobe. Muka kira ga alhazawa ko yaya aka in baka da lafiya kai kaman ko mai diabetes ne ko kai mai hypertension ne, kana da magani kake sha, in zaka rike magani ka sai ka rike takardar asibiti, in ba an ga wannan ba za a barka maka da ko panadol maka bare. Hukumar alhazai na kasa ta gama shirya duk abin da ka sani na medical game da magani.
Ita kuwa jami'an kula da abincin alhazai Hajara Matu Jafaru Isa ta ce akwai abinci mai tsafta da za a raba wa alhazan don haka su guji cin abinci mara inganci daga takari.
2010 shida na kwanta duba cewa akwai alhazan da suka je kasa mai tsarki ba sa iya cin abinci, sai kaga suna ta fama samun irin su gajiya haka da sauran shikarfin ciki ga aikin haji abu ne wanda yake buƙatar energy, kuma sannan wasu ulcer ta tashi haka da sauransu. To sai aka zo aka fara tafiya da kayan abincin mu daga nan, sai ya zamanto alhaji ko yana daga can zai samu alabone ko sakwara, samovita, tuwon alkama, tuwon shinkafa na su miya kuka, ya daji dai kamar yana iya cin abincin shi dan wani baya iya cin abinci in baya kasa.
Tuni ta gar farko ta jami'an hukumar alhazan ta sauka Madina don shirin tarbal alhazai karkashin jagorancin Muhammad Gire.
Za ga mutum zai tafi Madina ne, in ya sauka Jidda sai ka kalle yana sayan ihram, kuma inda ma zai hakuri ya isa Madina a airport ya sai riyal ko 150 ko wani abu, sai zai tafi Makka ne zai amfani da shi a can, wata kila ma ya samu riyal 30 zuwa riyal 50. Abinda zamu ce ma alhazai shine su yi hakuri su isa masaukin su kafin nan su ce za su fara sayaya, saboda abubuwa a airport yana da tsada.
Gaban hukumar alhazan barista Abdullahi Mukhtar ya ce akwai masaukan alhazai dab da harami.
Yadda alhazai na Najeriya suke zaune a cikin markaziya a Madina, alhaji daga ɗakinsa za a iya tada iqama, sannan ya alwala ya fito ya je samu jami'i. Raka'a farko ma zai same ta da yardan Ubangiji. Makka ma in Allah ya taimake mu, muna da rai muna da lafiya, kuma Allah ya ara mana wannan daman za a kai ga wannan zangon. Kuma ko da ba ma bisa kan wannan aikin ko ni ko abokanan aiki na, akwai hanyoyi da aka zayyana taswira na inda aikin haji zai je da yardan Ubangiji nan da shekara 10, wanda muna fatan waɗanda za su zo su gaje mu ko da ba ma kan wannan aikin ko yanayi na rayuwa ko mutuwa ko canjin aiki, ba za su kauce mu wannan taswira da aka zana ba.
Jigilar za ta fara daga jihar Katsina, Kaduna da Lagos. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Zuwa gaida Sale, kafin mu ci gaba ga shata.
akan budan Usman.
Shata to yanzu kun bar mu za ku da gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Amma babin sa shashan ce ba kana babin sa sakar ce ba kudi a fashe ta hanya mai kudi a kace ta hanya mai
kudi. Masurare assalamu alaikum. Yau muna tafe da kashi na biyu na tattaunawa da masana da ke fashin baki game da rawar da gwamnonin arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka domin farfado da rayuwar tattalin arzikin lardin. Sunana Mahmud Ibrahim. Madalla masu rarraye a shirinmu da ya gabata mun kawo muku kashi na farko na fashin baki daga bakin kwararru a bangarorin kimiyyar siyasa da tattalin arziki wato Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da Malam Lawan Habib Yahaya waɗanda suka yi tsokaci game da mawuyacin hali da tattalin arzikin yankin arewacin Najeriya ke ciki inda har ma suka fayyace wasu abubuwa da ke zama musabbabin tabarbarewar tattalin arzikin. Daga ciki dai in ji masanan akwai al'amura masu nasaba da rashin amfani da madafin iko na siyasa kamar yadda ya kamata da kuma rashin baiwa ilimi kulawa da ta dace.
Harkar ilimi saboda yana ɗaya daga cikin abin da aka yi sakaci da shi a arewa wanda iza mana cewa abin da tura suke kira human capital ta lalace daga root. Daktin aikin wato karatun primary daga tushe ya zamana ya lalace, secondary ta lalace, ya zamana yanzu manyan makarantu su ma suna neman izamana cewa an fitar da mutane waɗanda ba su san inda aka dosa ba.
Masu rarrai wannan ita ce gabar da muka ja labulan shirin a makon da ya gabata. Kuma a yau za mu ɗora ne a kan tambayar da muka yi wa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa. Kuma mai koyar da wannan fanni a Jami'ar Bayero ta Kano a Najeriya. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, kuna cikin jami'a kuma ana ta yin nazari a lokuta daban-daban kuma akan ba da shawarwari ma ga mahukunta. A nazarinku yaya kuke ganin za a farfado da wani tsari da za a ce gwamnonin arewa sun hau kansa kowa yana ɗabbaka shi gwargwadon ikonsa kamar yadda shi Malam Habibu Yahaya yake faɗa?
To kasan manhajar ilimi a Najeriya ta ƙasa ce gaba ɗaya. To hanya ɗaya da za a bi da shi ne majalisar ƙasa ta fitar da wani tsari watakila ya zama doka wanda zai zamana kowane yanki ga abin da ake buƙata yi nan da lokaci kaza. sannan kuɗin da ake bayarwa daga gwamnatin tarayya da sunan wato aware wanda yake da sunan ilimi ne, kuma ma ana ware waɗansu, to a zamana ba za a bai wa kowace jiha ba sai idan za su haɗu gaba ɗaya a wannan yankin su aiwatar da shi. To sai zamana wannan ne a dalilin kowane gwamna yana so ya samu wasu kuɗi daga Abuja, to wannan sai ta wajabta masa ya yadda su zauna tare da ƴan uwansa na wannan yankin, su fidda tsarin da za su bi wannan ka'idar da majalisar ƙasa ta fitar. Wataƙila in an yi haka sai a samu nasara, amma ba haka ba a kusa zai wahala, sai dai ko inda za su yadda ma kowace jiha ɗin ta gyara nata ilimin. To in aka gyara ilimi, to ba su ne yanzu za su fidda mu daga wannan matsalar da ake ciki ba, a'a, waɗanda suka rubuta da wannan ilimin su ne nan gaba shekaru masu zuwa za su samu su fitar da ƙasar daga cikin halin da ake ciki.
Mallam, maganar tsare-tsaren nan na gwamnati, Dakta ya yi magana ce ana kaman zaman murna, wancan gwamna ya kalli kasa, wancan ya kalli gabas, wannan kudu, wannan arewa da sauransu. Gwamnan jigawa da zai yi karo na biyu, Badar Abubakar, ya faɗa a jawabinsa na rantsuwa cewa wannan karan wa'adinsa na biyu zai mai da hankali ne akan abin da kuke cewa human development. Watakila za ka yi mana sharhi akan me ake nufi da human development, sannan mu ga yana ɗaya daga cikin matakan da ya kamata a ɗabbaka a halin da ake ciki in muka ɗau jigawa ɗin da kuma sauran jihohi.
Wato, a mafi sauƙin kalmar da za a sa ta a Hausa shine gina rayuwar ɗan adam ta yadda zai iya tsayawa da kafansa ya amfanar da kansa ya amfanar da al'ummarsa. Shi mutum wato kaman shuka ne, in ka shuka bishiya tana ƙanƙanuwa da hannun ma za ta iya tugowa, idan ba a lura da ita ba kuma za ta mutu. Shuka mutuwar mutum mai rai shine yana raye yana mace zama na bai da amfani a al'ummarsa, sharrinsa ya fi alherinsa yawa. To idan kuwa ka ba ta ruwa ta girma ta sai ka zauna ka ci ƴaƴanta ka kumsha inuwarta, to haka mutum idan ka gina shi idan ya girma sai a amfane shi ya amfani kansa ya amfani al'ummarsa. To gina ɗan adam shi ne yake janyo in mutane da yawa aka giggina su kuma sai su gina al'umma, su kuma al'umma sai su gina jiha ko ƙasa, sai kuma ƙasa sai ta haɓaka. To ba ka gina mutum sai ka gina hankalinsa da tunaninsa da iliminsa da sana'arsa, waɗannan abubuwa su suke taruwa. In ka gina masa wannan ai lafiyarsa za ta gyaru, ai idan waɗannan ba su samu ba lafiyar ba za ta samu ba. Idan bai da sana'a ai bai da lafiya, in bai da hankali bai da lafiya, sai ya jefa kansa wani abu, in ba shi da ilimi sai ya faɗa cikin bala'i. So waɗannan abubuwa in kai su ne za su gina har lafiyarsa. To in ka haɗa su waɗannan kowane ɓangare ka ɗauka gina mutum ne, to gaba ɗayansu sai ake kira gina ɗan adam. Za a iya ɗaukan kowane fanni, ko ka haɓaka sana'arsa, ko ka haɓaka harkar iliminsa ka gina shi, ko ka ta tunaninsa da yadda yake tunani, wanda ilimi yana ɗaya daga cikin abin da yake canja tunanin ɗan adam. Shi mutum da ake ganinsa a hankalce ana kiransa, shi ma yana cikin daga nau'in dabbobi, bambancinsa hankali da Allah ya bashi da tunani da ilimi.
A shekara ta 2003 zuwa 2007 a Kano, gwamnatin Kano ta ce ita ma manufarta ita ce ta gina ɗan adam ɗin nan, kuma mun ga yadda ta kasance. Misali, abin da ya faru ɗin a wancan lokaci daidai yake da abin nan da ka faɗa yanzu, sannan irinsu za mu sare daga furucin gwamnan jigawa na yanzu?
To, na ɗaya, wato shi gina ɗan adam kamar yadda na gaya maka shi ya kasu da yawa, kowane gwamnati tana ɗaukan abin da ita take ganin wannan ce tafi sauƙi, in ta gina shi sauran za su iya ginuwa. Misali, akwai gwamnatin da za ta ce ai idan ta gina sana'ar mutum ya zama yana da sana'a, to ta gina shi yadda zai iya samun nutsuwa ya hankali, ta gina shi yadda zai samu ilimi ko ya samu da ƴaƴan sa. Akwai kuma waɗanda su ginin ilimi ne, musamman matasa, a gina iliminsu da rayuwarsu da a saita hankalinsu, shi ma gidan al'umma ne. Da yawa ba ka iya gane wane gini gwamnati take tunani, ko kuma ma'aikatan gwamnati suke bawo gwamnoni ta yaya za a gina dan adam. Wato mu a halkarci a ilmance, idan ka tso misali tarattar noma ka bawa manoma to ka gina su, amma saboda me? Saboda noma sana'a ce kuma za ta iya daukar lokaci mai yawa mutun yana rayuwarsa gaba ɗaya akan noma, kuma ya zama mai arziki. Amma misali in ka dauki gina matashi akan wanda da yawan mamana ana da wannan tunanin sayo a daidaita sahu. Misali a daidaita sahu wato ginin mutum ne na wucin gadi a ilmanci kenan. Babu wani a daidaita sahu da aka yi shi lokacin waccan gwamnatin da kake magana wanda yake raye yanzu. Ba rayuwarsa lifespan ɗinsa ba ya kaiwa shekara goma. So mafi yawa za ka ga ɗan uwanmu da suke kudu da suka ɗauki wannan manufar, idan ka ga sun ba wa matashi a daidaita sahu, ko dai ya amfani da shi yana tara kuɗi yana biyan kuɗin makarantarsa, yana biyan kuɗin abincinsa, lokacin da ya gama shekara biyar ya gama ilimi ya gama shi kenan, sai kuma ya shiga wato level wani matakin na neman aikin yi. Ko kuma in mara ilimi ne mai neman sana'a aka ba shi yana yi yana tari ya kai shekara biyar shida ya samu abin da zai shiga koda wata karamar sana'a ne. Mu sai aka dora mafi yawa sai aka dora tunaninmu akan idan aka baka a daidaita sahu sana'a aka baka, saboda haka in ka karba kai shekara biyu wanda ya fara mutuwa sai kai aure, sai kai hayayyafa, sai kai iyali, sai ka dora rayuwarka akan sa. Saboda haka nan da shekara biyar shida idan ya rukuje tunaninka wa zai shigo doni. Saboda haka duk sai ƴan siyasa mu suka tafi ta yadda za su iya karfafa al'umma a ta shigo da wannan babura, in wannan ya mutu a shigo da wannan, in wannan ya mutu a shigo da wannan. Saboda haka sai ya zamana abinda yake mata na wucin gadi ya zama sana'a ba tabbatacciya ba. Mutane sun bar sana'a tabbatacciya wanda ita take noma. Kiwo da kake gani kiwon kaji ya fi a daidaita sahu zama sana'a. Ka gina mutane a tunaninsu akan su yi kiwon kaji ko su yi kiwon kifi ko ka ba su tarakta ya fi zama sana'a fiye da ka ba su a daidaita sahu. Saboda haka ya danganta da kowace gwamnati me ta ɗauka wannan shi ne gina al'umma.
Karshen shirin da rashin tai na yau kenan, sai kuma makon gobe za mu ci gaba da wannan fashin baki. Yanzu a madadin bakinmu Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum, a huta lafiya.
Gaida na kwari yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shiri na gaba.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Daya daga cikin manyan labaran na cewa karshe dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sanya hannu a kwararren yarjejeniyar samar da kasuwanci na bai daya tsakanin kasashen Afirka. Premium Times ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya rataba nan ne a jamhuriyar Niger a wajen taron kungiyar kasashen nahiyar Afirka. Sanya hannu da shugaba Muhammadu Buhari akan wani yarjejeniya na bai daya zai samar da bude kofa ko bodoji kanin kasashen Afirka yadda kayayyaki da kasashen ke samarwa zai isa na sauran kasashe na Afirka ba tare da tarnaƙi ba. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa hukumomin 'yan sanda a jihar Zamfara sun samu nasarar kwato su mutane 11 da aka yi garkuwa da su a jihar sakamakon wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma da 'yan bindiga a jihar. A nasu bangaren dai a makon da ya gabata ne kungiyar 'yan sintiri a jihar ta Zamfara da ake kira da 'yan sakai suka sako wasu Fulani 25 da ake tsare da su tun watan Afrilu. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka wata kotu da ke nan Lagos ta ba da umarni ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta buga sunayen kamfanin da suka samu ayyukan samar da inganta wutar lantarki a Najeriya suka karbi kuɗin amma kuma aka neme sama ko ƙasa aka rasa. Alƙali Justice Chukwu Obiozu shine ya ba da wannan umarni. Su ma jaridar Najeriya ba basu a baya ba wajen ba da labarin nasarar da ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafan Amurka na mata ta yi akan ƙasar Netherlands a gasar cin kofin duniya da mata da aka gudanar a ƙasar Faransa. Jaridar Leadership da ya taro yato yadda ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafan Amurka ta samu nasara ne akan takurorinsu da Netherlands inda suka zara musu ƙwallaye biyu da babu, wannan da ya sa ƙasar ta Amurka ta ɗauki kofin duniyan karo na hudu kenan. Sai dai yayin da Amurka su ba ke murna, 'yan Najeriya na ci gaba da murna sakamakon nasarar da ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafan maza ta samu a kan 'yan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar Kamaru da ci 3-2 domin wucewa zagaye na gaba a gasar cin kofin ƙungiyar ƙasashen nahiyar Afirka da yanzu haka ke gudana a ƙasar Masar. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To gaida Babangida, yanzu kuma ga ra'ayoyi daga masu sauraron mu.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Dan Uwa mai Allah. Shawara ga shugabannin Afirka waɗanda Allah ya wa'azi taruwa cikin birnin Yamai, don Allah ku zauna ku yi shawara ta gari.
Assalamu alaikum, sunana Ali Sama'il Oyachi daga birnin Kebbi a Najeriya. Ina son in ba da ra'ayina a kan maganar 'yan sandan jihar. Idan gwamnatin Najeriya da mahukuntansa suka yi kuskura suka ba da dama a ce a yi 'yan sanda na jiha a Najeriya, to gara ma a ba da dama a ce a raba Najeriya ko kashi nawa ne ma ko wane ya kama gaban shi.
Assalamu alaikum da zuwa sauraron kwaro da kullum Alhaji Ibrahim Muhammad da karamar kuma taku. Wallahi yana nuna mamaki ne ke faruwa da mu yan arewa. Kwaro don Allah don Annabi ya kusa wannan sako nawa ku yi haƙuri. Magana riga da shugaban ƙasa ya kiro yake so ya gwada. Gwadawa aka ce za a yi amma fara ɗan arewa mu abin mamaki har da bafulata ne ya fito yana cewa wai ga ba daidai ne a kan gisha na wuri dai ba. Za a ce za a gwada abu ba ma yi ba, kai ka fito na fulata ne kana ce a saboda Allah idan shugaban ƙasa ya gama mutum shi tafi wa zai maka.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya amman fa a takaice.
An kimanta barnar da ta biyo bayan wasu manyan girgizan ƙasa guda biyu a wasu yankuna masu sahara a California a ƙarshen makon jiya, inda dubban hucin girgizan ƙasa suka biyo baya. Unguwar Ridgecrest da makwabciya Trona sun fada a cikin girgizan ƙasa mafi ƙarfin wato mai ƙarfin maki 7.1 wanda ya afkawa yankin Mojave Desert mai sahara a ranar Juma'a. Wani ɗaya kafin haka wata girgizan kuma mai ƙarfin maki 6.4 ta afkawa wannan yanki na sahara. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar matan Amurka ta doke abokan karawanta ta Netherlands da ci 2-0 a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya a birnin Lyon na ƙasar Faransa, lamarin da ya kai ta ga nasarar lashe kofin a karo na hudu kana ta ci kofin so 2 a jere. Matan Amurka dai sun doke ƙungiyoyi guda hudu na Turai da suka hada da Sweden da Spain da Faransa da kuma Ingila kafin suka isa a wasan ƙarshe inda suka mamaye wasan da suka yi na ƙarshen a jiya Lahadi, kuma suka lallasa ƙasar Netherlands da ake mata kallon tauraruwa a Turai. Afirka ta kimtsa domin shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da kuma ci gaba ta hanyar kulla yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin gaba ɗayan, sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya, don da ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan wannan lokacin Mr. Kelvin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.